Daga nan Benin, Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na ƙarshe a yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake gabatar da shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji rahoton wakilinmu Yusuf Abdullahi wanda ya aiko mana kan fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun 'yancin kai a jamhuriyar Nijar. Sai shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da Jummai Ali ke gabatarwa. Sai kuma jawabai daga dattawa na Ibrahim Ka Almasi Garba. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Kasar China ta ce dakarunta suna tattaunawa da takwarorinsu na Amurka domin ganin yadda za a warware takaddamar da ta biyo baya bayan cafke wani jirgin ƙarƙashin ruwa na Amurka mara matuki da China ta yi a yau Asabar. Hukumomin Beijing ba su faɗi takamaiman yaushe za a samo bakin zaren wannan matsala ba, amma sun zargi Amurkan da rurrutar wutar lamarin. Yanzu haka ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na amfani da hanyoyin diplomasiya domin ganin an dawo mata da ɗan ƙaramin jirgin nata. Ko da yake babu matuki a ciki, amma har yanzu Amurka na ikirarin cewa jirgin na ƙarƙashin kulawar wani babban jirginta ne da ke yankin. A cewar kakakin ma'aikatar tsaron ta Pentagon Navy Captain Jeff Davis, kama jirgin da China ta yi ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ce jirgin na kokari ne ya gano inda wasu jiragen ruwa ƙanana marasa wato mara matuka irinsa suka makale kilomita 93 daga yankin Philippines a lokacin da China ta kama jirgin. Davis ya ce jirgin ana amfani da shi ne wajen auna yanayin ruwa da haskensa da kuma auna yadda sauti ke tafiya a ƙarƙashin ruwan. Wata sabuwar matsaya da aka cimma a yau Asabar za ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita. A jiya Juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na Aleppo saboda bukatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da yaki wato da ke kauyukan Fu'a da Kafariya. Hukumomin sun ce a yau Asabar za a hada kauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular. Gwamnatin Siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya Juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin na Aleppo. Dukkan bangarorin biyu da suka hada da gwamnatin ta Siriya da na 'yan tawayen sun zargi juna da take yarjejeniyar. Ita gwamnatin ta Siriya ta zargi 'yan tawayen ne da yin amfani da aikin kwashe fararen hular wajen fasa korin manyan makamai, yayin da su kuma 'yan tawayen ke cewa gwamnatin ta dakatar da aikin ne saboda ta tilasta musu sakin fararen hular da suke rike da su a kauyukan biyu. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabensa na cewa zai yi maganin kungiyar IS, sai dai bai fayyace irin tsarin da zai bi ba domin ganin ya samu nasara. Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ya je jihar Florida a rangadin da yake yi na nuna godiya a jiya Juma'a. Trump ya cicciki tsarin harkokin wajen Amurka, inda ya ce ƙasar ta jima tana katsalandin akan abin da babu ruwanta a wasu ƙasashen waje waɗanda ma ba a taɓa jin sunansu ba, lamarin da ya kwatanta a matsayin rashin hankali. An dai wannan gangami ne a birnin Orlando da ke jihar ta Florida, wacce ke kasancewa mai matukar muhimmanci ga kowane ɗan takara a zaben Amurka. Yayin kuma da aka tunkari watan gobe da za a rantsar da Trump, zababban shugaban ya yi kira ga magoya bayansa da su kasance masu nutsuwa a lokacin bikin rantsar da shi, inda ya ƙara jaddada musu cewa kada su nuna irin halin rashin haƙuri da suka riƙa nunawa a lokacin yaƙin neman zaben da aka yi a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya fito karar ya faɗa wa takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da kutsen da Rashin ke yi a kan Amurka, ko kuma Rasha za ta ɗanɗana kuɗarta. Shugaban Obama dai bai yi wata ba wajen bayyana wanda ke zargi ba da umarni a yi kutse a wato akwatin aikewa da sakonnin email na jam'iyyar Democrat a lokacin yaƙin neman zaben wanda ya yi zafi tsakanin Hillary Clinton da Donald Trump. Shugaban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake taron manema labaransa na ƙarshe a wannan shekara, sai dai Obama bai fayyace ko waɗannan irin matakai Amurka za ta dauka ba idan
har
Russia
ta sake yi mata kutse. To madalla, yau ne kuma hukumance jamhuriyar Niger ke fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun yancin kai. Wakili Yusuf Abdullahi ya ruwaito cewa an gudanar da bikin a birnin Agadez karkashin tsauraran matakan tsaro.
Je déclare donc officiellement lancé les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger.
Ministan Jamhuriyar Niger Birjira Fini kenan a jawabinsa na bude shagulgullan murnar cikon shekaru 58 da Niger ta kasance jamhuriya, wadanda a shekarar bana ake gudanarwa a birnin Agadez da ke arewacin jamhuriyar Niger, inda aka shirya wasanni daban-daban na motsa jiki da kuma nuna al'adun Niger har zuwa ƙarshen wannan makon. Sallar wacce ake kira Dizi December ta baiwa birnin na Agadez damar samun ayyukan gine-gine na zamani, kamar yadda Imran Maiga, kwamishinan hukumar da ke kula da shirin manyan bukukuwan Niger da ake kira COSH, ya yi ƙarin bayani.
Matasa su ga aikin da gwamnati yake nan gayi na maida huska Agadez, huska wadda kowa yake murnata, kamar yadda aka sani da take da wannan jagorancin tourism yawon bude ido. Wato an gani yau abu ya tabbata, wato kishin shugaban ƙasa shine na bunƙasa arzikin ƙasashenmu, shine na tabbatar da wato in ce ga matasa buƙatun su, to kuma sai zamanto wannan sallah tana hada kayan ƙasa. Ha'an wani na ƙasashen waje sun taho, sun kamu nasu gudunmuwa, sun zo taimakon don su mutaimakon murna, su taye mu murna. Wannan abin yana da kyau.
Yankin dai na Agadez ya yi fama da tashe-tashen hankula a shekarun baya a sakamakon bayyanar 'yan tawaye. Shiko gudanar da waɗannan shagulgula a shekarar bana na tabbatar da cewa zaman lafiya ya samu gindin zama a yankin.
Ga shi dai yau an taru kuma babu wanda ya ji ciwo, babu wanda aka ji ma, babu wanda aka ɗauki aka yi wani waje da shi. Wato alhali huska Agadez ta zaman lafiya ta komo, huska Agadez ta wato jaha mai tourism development na yawon ido, yawon bude ido ya komo. Sai mu ce ga zaman lafiya, kuma kun ga jiragen da suka zo daga Turai, wal shartar da suka zo iri-iri, kai alhamdulillah. Sai mu yi ma Allah godiya, roƙi Allah ya ba mu rai da lahiya, kuma ya ba mu 'yancin ƙara haɗawan ga danƙon zumunci kuma da tsaron ƙasarmu, kuma a zauna lahiya, kuma Agadez ta bunƙasa, arziki Agadez ta bunƙasa, kuma burin nan na shugaban ƙasa ya tabbata. Allah ya ba ta ya a cikin ƙasa ko'ina.
Ana dai gudanar da waɗannan shagulgullan ne a cikin ƙwararren matakan tsaro, kuma a gobe Lahadi ne za a gudanar da babban fareti na ɓangarori daban-daban na Nijar a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, shirin da muke gabatarwa da nufin ƙara danƙon zumunci da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban.
Tsintsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato wakilan wata ƙungiyar da ke hankorin ganin an samu zaman lafiya mai suna Global Peace Foundation. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra shi ne ya jagoranci wannan tattaunawa. A saboda haka Malam Isa gare ka.
Bari da farko ku ji sunayen kowanne da mukamin kowa na su waɗannan baƙi da muke cikin wannan zaure daga bakinsu.
Sunana Halliru Abdullahi Maraya, ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan ƙungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya, wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya.
Sunana Reverend Joseph John Hayab, ɗaya daga cikin shugabanni masu gudanarwa na wannan ƙungiya, wato gidauniyar zaman lafiya ta duniya, Global Peace Foundation ta bangaren arewacin Najeriya.
Sunana Najib Mustapha Bawa Tsafe, kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da ke nan jihar Kaduna.
To kamar inda masu sauraro suka saba sani, wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashi-tashin hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma. Da farko Alga wata mallam Sheikh Hallur Maraya za mu so mu ji menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin hakurin da kuke.
Wato babban abin da wannan kungiya ta mu take yi akan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwan su. Domin mu lura cewa a baya in tashin-tashina ta faru to sai kaga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya. Sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyar ma basu san an yi taron ba, ballantana ma a ce an gayyace su. Sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai rashin zaman lafiya ya faru. To wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar Kaduna. A halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa kaman a mazabaɗan majalisar dattijai ta daya a nan jihar Kaduna, mun je garin Ikara, mun je garin Makarfi, mun je Dutsen Wai, mun je Soba, sannan a mazabaɗan majalisar dattijai ta tsakiya mun je birnin Gwari, mun je Malali Badarawa, sannan mun je Mararraban Rido. Misali kenan nake barawa. A mazabaɗan majalisar dattijai kuma ta kudanci wato ta uku mun je Zankuwa, mun je Kagarko, mun je Sabon Garin Kwai, mun je Fada Atakar, mun je Gwado-Gwado, mun je Gwantu wurin masarautar Numana. Wannan duk misali ne muke kawo. Sannan a kwanan nan shekaran jejiye kenan mun je masarautar Chawai. To wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata, a tara mana matasa, a tara mana shugabannin addinin Krista, shugabannin addinin Musulunci, sannan da kuma su iyayen ƙasa, sannan da jami'an tsaro, sai mu nuna musu cewa fa dukkanmu mu mutane Allah ne ya halice mu kuma ta iyaye guda daya. Wato iyaye guda daya abin da nake nufi mace da namiji. Dukkanmu da musulmi da Krista da Yahudi da wanda ma bai yarda akwai Allah ba, in dai mutum ne to kaga kenan akwai zumunci. To tunda akwai zumunci, me ya kamata mu yi? Shine muna gaya musu cewa mu sowa juna abinda muke so wa kanmu, sannan mu kiwa yan uwanmu abinda mu ma ba ma so ya same mu. To wannan shine gwargwadon abinda muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya, kuma mun yi kanda karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani.
Wato Alkafatu Mallam, kafin dawo gurin ka bari in je wurin Rabaran Joseph Hayab don jin wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi Sheke magana, wajen ganin an yi nasarar samun natsuwa tsakanin mutane ta yadda zaman lafiyar zai samu.
Kamar yadda mallam ya bayyana da zan mun riga mun je wurare da yawa, mun sadu da matasa, mun sadu da fasoshi da limamai, mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban. Kokarinmu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna, muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewarmu, muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilanmu ko addininmu a cuce wani. Domin idan mun taimake kanmu to mu da kanmu za mu ji daɗi, amma in mun bari abubuwan suna faruwa za mu shiga cikin tsoro. Tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata. Tsoro zai hana mu noma, tsoro zai hana mu yin sana'a, sai mu shiga talauci. Kuma in mutum ya shiga talauci kan yunwa to ka san da cewa an koma wata bala'i kenan. To duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kawo nan jama'a. Amma ka san jihar Kaduna bangaren arewa Najeriya tana da fadi. Ba sauki kace za ka iya gama wannan lokaci daya ko a shekara daya ko a wata daya ko a mako daya, sai dai ka diba iyakacin gurgudo. To amma muna ci gaba da yi domin aiki ne da mun riga mun yi ne za mu yi. Kokarinmu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba a daina samun labari da cewa an kashe wani, nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani, nan gaba a daina samun labari an cuce wani, nan gaba idan Kirista ya ga musulmi ya ga ya ga dan uwanshi, musulmi ya ga Kirista ya ga ya ga dan uwanshi, yan arewa sun ga yan kudu su ga sun ga yan uwansu, jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna. To wannan sai canza irin labarin da ake fadi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari. Mukan bayyana wa mutane wani abu da zan so masu sauraron mu su fahimta, da cewa mukan yi kuka mu ce ai babu sana'a babu aiki shi yasa mutane suke fitina mutane ba za su samu sana'a ba idan an ci gaba da fada domin babu wani da ke cikin hankalin shi zai doke kudin shi ya zo ya bude kamfani a inda ake fitina to kagan kamfanin nan da ma zai doke matasan aiki kamfanin nan da zai kawo ci gaba a cikin al'umma to shi tsoron shi shine in ya bude kamfani sai an samu wata rashin jituwa sai an zo an kona mai kamfani ina riban to so idan ma muna so mu magance rashin aiki to mu dawo mu zo na lafiya mu dawo mu taimaka
to Najib Tsafe kungiyar ku ta masan nasiha kuna yawan buga waya a dukkanin shirye-shirye musamman ma dai akan yadda abubuwa suke na zamantakewa da sauransu menene kuke yi ne wajen ganin an cimma nasarar samun fahimtar juna tsakanin al'umma masu mabambantan addinai da kabilu
wato mu babban abin da muke kokari ko muke so a nuna ma jama'a shine wato yaukaka zamantakewa da kuma mu'amala a tsakanin juna idan Kirista zai ranar Lahadi zata yi tafi cocin sa ran Juma'a musulmi zai tafi masallaci to kaga a rika nuna cewa wannan ga addinin da yake wannan ga addinin da yake bambancin addini ba shine zai kawo ya hana mu zama wuri guda ba bambancin addini ba shine zai kawo ya hana mu yin mu'amala da juna ba a girmama juna da dawo da mu'amala ta gari tsakanin mu domin a kusan kullun zaka ga an ce ai mutum ya mu'amala da mutane da kyakkyawan dabi'u shine har zai ja hankalin wani ma ya shiga addinin sa idan kai kristan kirki ne kai mu'amala ka bi koyarwa irin ta Yesu almasihu wani kila zai iya ganin cewa ai da zamantakewa ka da wasu abubuwa da kake yi kana koyi da addinin ka sau da kafa zaka ga shi ma kaman kana burge shi haka shi ko musulmi idan ya yi mu'amala mai kyau ya yi zamantakewa mai kyau ya nuna cewa wannan a'a ya yarda dan uwan shi ne abokin zaman sa ne amma shi a kristan ne shi kuma wannan a musulmi ne to yin mu'amala mai kyau shine za ta kara kawo mana kaunan juna da kuma dawowa a dinki tsintsiya a madaurin ki daya amma wani yayi can wani yayi nan wurin wani yana ganin cewa a addinin da wani yake ai mu ko a koyarwa ta addinin mu an hana mu maka zagi addinin wani an hana muka aibanta wani an hana muka ci mutuncin wani an hana muka zalunci wanda ma yake ba addinin kudi ba to idan za a dawo da dangantaka irin ta mu'amala ta zamantakewa mu rika girmama juna in ka dauki abubuwa da suka shafi kaman wasanni da ake yi misali na tauba santaka zamu ce ko kuma a ce wani kila da wani da wani abokin wasa ne ka dauki misali kaman makotanmu a jamhuriyar Niger akwai kabilu daban-daban akwai yaruka daban-daban akwai addini daban-daban amma me yasa rikici irin na addini baya aukuwa sai mu nan Najeriya saboda su sun yadda cewa idan wani bazabar me ne wani kila bakatsine ne amma na maradi kila wani ba azbine ne ko wani amma kamanta haka kila wasar da ke tsakanin su zaka ga ana girmama dangantakar nan
Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Zamanin lafiya shine ci gaban Najeriya.
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
The Senate President the chairman national assembly
shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2017 da ya kai fiye da naira trillion 7 kan dala 42 a gangar mai canjin dala kan naira 305 da hako ganga miliyan 2.200 a wani majalisar da ta ki amincewa da Nadin Ibrahim Mago ya zama cikakken shugaban EFCC da bukatar shugaba Buhari ya turo sunan wani kazalika majalisar ta samu sakataren gwamnatin Najeriya Babiji David Lawal da hannu a zumbula kudi a kwangilar committee tallafa yankin arewa maso gabas senator Shehu Sani ya gabatar da rahoton
mafi yawancin kudaden da aka kashe tallafi bai yi daidai da aiki da muka gani a ƙasa ba.
Tun farko jami'in aikin tallafin Umar Gulani ya ce wata gagarumar ciyawar kacalla suka nome.
Muka yashe wannan ciyawa na kilomita 250. Aka samu kadada wajen 200 da wani abu aka gyara.
Shugaban Buhari da wasu shugabannin Afirka sun yi kokarin shawo kan shugaban Gambia Yahaya Jammeh ya mika ragama ga mai jiran gado Adamu Barrow. Tawagar Banjul ba ta samu shawo kan Jammeh ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma rabaran Ubala Nuhu na majami'ar Ikwa Yalwa a jihar Bauchi, ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Jama'a masu sauraronmu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sada mu a wannan lokaci mai albarka.
Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba. Wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri-tsomi, kuma an huta da tunanin da shedan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau. Kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da buƙatar hawa motar, kana da buƙatar ginin shiga gidan, kana da buƙatar auren matar, amma da za ka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi. Kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya, kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Da fatan Allah ya samu dace.
Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce sai kowane bangare yayi abin da ya kamata kafin a samu ci gaba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan kasa, shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa. Kira na ga majalisun ƙasan nan shi ne su tsaya su yi adalci. Su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Mun sani sarewar darajar naira, faɗuwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne. Saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida. Abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin Annabi Amos da na faɗa, sura 5 aya 1 ta ce kun matsa wa talaka lamba, kun kwace musu abincinsu, saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba. Tunda an iya gano yawancin ɓarayin gwamnatin nan, an iya gano waɗanda suka karya ƙasan nan, to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba. Sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa. Sun matsa wa talakawa nan ba, sun gina gidaje na duwatsu, to a bi su a kwato haƙƙin talakawa. Duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo. A ce kana da biliyoyi, kana da tiriliyoyin kuɗi, kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba. Amma a layin da kake, jama'a na kwana ba abinci, su kuna ba abinci. Mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya, ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin.
Haka dai, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ƙasar China ta ce dakarunta suna tattaunawa da takwarorinsu na Amurka domin ganin yadda za a warware takaddamar da ta biyo bayan cafke wani jirgin ƙarƙashin ruwa na Amurka mara matuƙi da China ta yi a yau Asabar. Hukumomin Beijing ba su faɗi takamaiman yaushe za a samo bakin zaren wannan matsala ba, amma sun zargi Amurkan da ruruta wutar wannan lamari. Yanzu haka ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na amfani da hanyoyin diplomasiya domin ganin an dawo mata da ɗan ƙaramin jirgin nata. Wata sabon matsaya da aka cimma a yau Asabar za ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin Aleppo da yaƙi daidaita. A jiya Juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na Aleppo saboda buƙatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da ke ƙauyukan Fu'a da Kafariya. Hukumomin sun ce a yau Asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular. Gwamnatin Siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya Juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin na Aleppo. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata alƙawarin da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa na cewa zai yi maganin ƙungiyar IS, sai dai bai fayyace irin tsarin da zai bi ba domin ganin ya samu nasara. Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ya je jihar Florida a rangadin da yake na nuna godiya a jiya Juma'a.
Jama'a masu sauraron mu, nan zamu da sa'aya, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da zabe ko nadi na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Ko kuma samun rahotannin da muka kawo muku a shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet voahausa.com. Kuna kuma ya tsokaci a kan shirye-shiryen namu ko rahotanni a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya haɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniya mu da ya haɗa mu da ku alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.